kungiyar ƙasa-da-ƙasa ɗin nan mai tattara bayanai kan matsalar cin hanci da rashawa a duniya, Transparency International, ta ce duk da samun ci gaba akan matsayin da take wato daga 154 cikin ƙasashe 180 a shekarar 2021 zuwa matsayi na 150 a shekarar 2022, tarayyar Najeriya ba ta samu ci gaba ba cikin makin da ta samu ta shekarar 2022, wato 24 cikin 100 take da shi har yanzu. Ita kuwa ƙasar Ghana da ta zo matsayi na 72 cikin jerin ƙasashe 180 ba ta samu wani ci gaba ba a ƙoƙarinta na yaki da cin hanci da rashawa, haka zalika ba ta samu koma baya ba. Sai dai kuwa ƙasashen Afirka ta Yamma kamar Jamhuriyar Niger ta samu maki 32 cikin 100, kuma tana matsayi 123 cikin ƙasashe 180. Haka zalika ƙasar Kamaru ta samu maki 26 cikin 100 a inda take matsayi na 142. Usama Armiyawu, masanin tattalin arziki kana mai fafutukan yaki da cin hanci da rashawa a nan nahiyar Afirka, na ganin zuba kuɗaɗe wuraren da basu dace ba ke kan gaba cikin abubuwan da ke haifar da wannan matsala.
For the past years, ina muke wajen nawa muke Ghana da Nigeria ko Niger ko Togo, in ka je karnu kan ga duka kana ga kamar mu duka karkashin matsala guda muke. Ba mu da wani kwakwarin hospitality da ke cikin West Africa da za a ce a ta presidentin garinmu in ya yi ciwo da ya duba shi ciki. Ce ka ta mamaki wannan budget da suke yi kowane shekara cewa ana kashe kuɗi kaza akan tafiyar da lafiyar mutane, nawa ke shiga cikin development na asibiti da sauransu. In ka duba president Buhari na Nigeria, yau ga hakan ya yi ciwo ya ɗauki bagin shi ya kai shi London ya je neman lafiya. Haka nan ne president Akufo-Addo na Ghana, shi ma in ya ciwo haka nan ne dai kwashe da tashi a doki private church a kai shi kasan Turai. Abinda ya sa wannan gaba ya kasance ne ana rashin adalci da legal system mu bai aiki, rashin adalci akan lissafin kudin, kuma rashin hukuntar da waɗanda suka yi bannan kudi.
Ko shin wani mataki ne ya kamata da kasashen su dauka domin ganin an shawo kan wannan matsala? Wannan ne tambaya da na yi ma Armiyawu Usama, inda yake cewa
matasa su fara involve kansu cikin politics, kuma da media kamar ku kara kai kara akan wannan fitina da muke ciki. Kuma indai ya kasance muna bidan mu ci gaba, duk reportin da aka kawo muna cewa wani ya yi bannan kuɗi, ya kasance wannan mutum an hukunta shi.
Sai dai ko na ji ta bakin wasu al'umma game da rahoton baya-bayan nan da ita kungiyar Amnesty International ɗin ta ƙasa da ƙasa ta fitar, a inda suke cewa
surana Alhaji Garbo, da farko mujukka mun je mun dangana kan shagabannin mu ne ba su kamanta muna abin da ya dace, alhalin kuma ba haka bane, ba shagabannin bane. Shagabannin nan gabanin su zo suna zuwa da alƙawarin cewa za su muku aiki, sai su kawo aikin da za su yi nan. Kuna da yanci ku zamana da su, ku yi yarjejeniya ba shi muke yi ba. Na sabo wani mota an baka ko wani baburu ko an da miliyan ba ruwanka da zuwa lince shi, duk inda za ta a ce jama'a duka kowa ya allaka ba abin da ya shafe ka. To shi in dai ana so corruption ya zo, mu za mu gyara gwamnati, gwamnati gyaru ba gwamnati zai gyara mu ba.
Abdulrazak Adam, aka ce za a yaki cin rashawa na rasu da Allah shanta shansaya, saboda ya yi karfi sosai ayi saboda kowa da ya zo da mission shi yake zuwa, ya zo ne ya fanshi bashi ga abin da ya zuba.
Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.